sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 9 ga watan Yuni a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Ɗaruruwan mutane suka mutu a yakin basasa da Habasha. An saki wani jigon kungiyar 'yan ta'adda a Iraki. Kana za a ji ana samun ci gaba da fuskantar mawuyacin hali a ƙasar Myanmar.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani rahoton asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nemi a ba mata 'yancin kansu da yadda za su yi amfani da cikinsu, duba da ƙalubalen da suke fuskanta, ciki har da batun fyaɗe. To ko me mahukunta a Najeriya ke cewa?
Musallin mata da yara akwai damuwa saboda magana fiyade ya kamata a san abinda za a yi akan wannan magana saboda it is dangerous kada abin ya zo ya fi karfin mu in the future kan nan nan they are living with trauma hata halin tsoro na abin da ya faru da sun wani kuma tashi ya je aure irin wannan in the future a problem ne.
Dan majalisar wakilai kuma shugaban kwamitin kula da kidayar al'umma Muhammad Lawal Idris kenan, muna tafa da karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa kungiyar tsofaffin ministoci da jakadu a jamhuriyar Nijar ta bayyana goyon bayan matsayin sabuwar gwamnatin da Kanal Asimi Goita ke jagoranta a Mali. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Duwatsu da karikice sun rufe gawarwakin mutane da suka mutu a wajen garin Hausen da ke kasar Habasha, waɗanda yaƙi ya ritsa da su a cikin kabarurruka marasa zurfi. Wasu kabarurrukan suna da gawarwaki da yawa, wasu kuma 'yan kaɗan ne. Kimanin mutane 200 aka yi imani cewar an binne su a cikin garin da kewaye bayan fiye da watanni 7 ana yaƙi. A cewar mazauna yankin, akwai kusan kabarurruka 20 ɗauke da gawarwaki da aka tsinta a kan titina bayan gwamza yaƙi daban-daban na baya-bayan nan shine wanda ya faru a 'yan makonnin da suka wuce. An gwamza fada kusan sau 5 a garin na Hausen a lokacin fada tsakanin dakarun tsaro na Habasha da kungiyar fafutukar 'yancin jama'ar Tigray. Sojojin Eritrea ma suna daga cikin bangarorin da ke fada, a yayin da yashi ke malala a filin da ke bayan gidanta a gefen garin. Litaya Girmai, mai shekaru 50, ta ce ta taimaka wajen birne gawawwaki kuma tana fatan nan ba da daɗewa ba za a kai su wata farfajiya na wata majami'a. Gawawwakin na kwance ne a ƙasa tsawon kwanaki 7-8, in ji ta, kuma babu wanda ya taimaka muna ya kai su wata majami'a. Don haka wasu daga cikinmu suka binne su, sun yi tawari sun ruɓe kuma har sun kai ga sun yi tsutsotsi. A yau 9 ga watan Yuni, mahukuntan Iraki suka saki wani jagoran mayakan sa kai a ƙasar wanda aka kama tun a watan Mayu da zargin hannu cikin ayyukan ta'addanci, bayan da mahukunta suka kasa samun ƙwararren shaidu da suka tabbatar da zargin a kansa. A wani yunkuri na baya-bayan nan da gwamnati take yi na yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci, jami'an tsaro sun kama Kasim Musli a ranar 26 ga watan Mayu, wani shugaban 'yan daba na Iran da ke aiki galibi a lardin Anbar da ke yammacin Iraki, kuma ya fito ne daga birnin Karbala mai tsarki a kudancin ƙasar. Sojoji sun ce tuhumar tana da alaƙa da ta'addanci, amma ba su ba da cikakken bayani ba. Jami'an tsaro sun faɗawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa kaman yana da nasaba da harhari kan sojojin Amurka da aka girke a Iraki. Wasu kamfanonin watsa labarai da manazarta sun ce an kama Musli saboda zargi da hannu da kisan masu rajin kare demokuraɗiyya cikin lumana. Firaminista Mustapha Al-Kadimi ya nuna kansa a bainar jama'a ga masu adawa da ƙungiyoyin sa-kai da jam'iyyun da Iran ke marawa baya, kuma kamun musli wani babban yunkuri ne na shawo kan ikon su. Sakin nasa ba tare da gurfanar da shi gaban kuliya ba babban rauni ne ga wannan kokarin, kuma daya daga cikin kokarin murkushe kungiyoyin masu dauke da makamai ba tare da nasara ba.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran zamu leka bangaren rahotannin. Wani rahoton asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Dinkin Duniya, wato UNFPA, game da yanayin da ake ciki a duniya ya nemi a ba mata 'yancin kansu da yadda za su yi amfani da jikinsu, kama daga bada tazara tsakanin haihuwa, neman ilimi, zuwa 'yancin neman a hukunta masu fyaɗe da dai sauransu. Daga Abuja ga rahoton da Halima Abdulrauf ta aiko mana.
Asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Dinkin Duniya, wato UNFPA, ya yi wa rahoton wannan shekarar taken jiki na 'yanci na, tare da bayyana cewa muddin ba a ba wa mata 'yanci kan yadda za su yi amfani da jikinsu ba, ba yadda za a samu cigaban da ake so a fadin duniya. Matsalolin da suka shafi rashin 'yanci ga mata kamar su cin zarafi, yi wa yara mata fyaɗe, rashin 'yancin samun ingantaccen ilimi kamar takwarorinsu maza da sauransu, abu ne da ke ci wa al'ummar Najeriya tuwo a ƙwarya, inda jami'ar UNFPA Kori Abba ta yi bayani kan abin da rahoton su na wannan shekara ya kunsa.
Shi wannan rahoto da ake kira wato SWAP 2021 ta kunshi adadin abubuwa da ke gudana na yanzu, shi ne a bada 'yanci wa mace ta san zafin jikinta kaman ta fannin haihuwa, kuma a kyale mace ta shiga makaranta ta samu ilimi don ta iya daukan wasu al'amura da ya shafi jikinta da kuma 'yancin kanta. A ciki kuma an rubuta game da fyaɗe da ake yi da kuma cin zarafin mata gaba ɗaya da yanzu ke faruwa da kuma yadda da yake. Ya nuna cewa ya kamata a ba su 'yancin su, da kuma in waɗannan abubuwa sukan faru a nuna musu dama da za su iya zuwa su nemi 'yanci ma kansu. Wannan in ba a ba mata daman su fara tunani da lura da jikin su a matsayin 'yancin su ba, to fa ba zai yiwu a ci gaba ba.
Wakiliyar asusun UNFPA a Najeriya, Olamula, ta ce gwamnatin Najeriya na kokari kan samu mafita ga matsalolin da suka shafi mata, sai dai akwai sauran jan aiki. Idan aka duba yadda mata kaso 11 cikin 100 ne kawai ke da kwarin gwiwar neman yancin su, kamar duba lafiya tare da yin kira da a sauya wasu salon al'adu da ke tarnaki ga samun yancin mata a kasar.
The Nigerian government is actually honoring its commitments, but it is a journey because it is about changing cultures, but that does not mean you cannot change the narrative and the way that you seek solutions. If we're in a situation whereby 11% of women feel empowered to make decisions about their own health, what does that say about the gap? Because it should be 100%.
Dan majalisar wakilai kuma shugaban kwamitin kula da kidayar al'umma Muhammad Lawal Idris ya ce idan gwamnati ba ta dauki mataki kan matsalolin da yara mata ke fuskanta ba a yanzu, abubuwa za su dagule a gaba.
Musalin mata da yara akwai damuwa saboda magana fiyade ya kamata a san abin da za a yi akan wannan magana, saboda it is dangerous kada abin ya zo ya fi karfin mu in the future. Kanan they are living with trauma, halin tsoro na abin da ya faru da su. In wani kuma ya tashi aure irin wannan in the future, a problem ne saboda they will be more violent than what it is at the present.
Game da yadda rahoton na UNFPA ya tabo Najeriya, shugaban hukumar kidayar al'umma ta kasar Nasir Isa Kwara ya ce
shi wannan rahoto ya fito da abin da ke fara ne a kasar. Mu ne ya kamata mu dauma takai mu canja wannan al'amuran. Akwai issue al'adu, akwai harkan addini da mutane ke dauka. Wannan abin da ke fara ba shi da wani alaka da addini. Al'adu ma haka nan, wasu al'adu ba su da kyau. To lokaci ya kawo ya kamata mu canja wannan al'adun da muke da shi. Samu ba mata yancin su. Insha Allah za a samu canji, sai dai zai dan dau lokaci.
Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Halima Abdulrauf da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Prime Minister Boris Johnson na Burtaniya yana ci gaba da fuskantar matsin lamba daga 'yan majalisar dokoki masu ra'ayin mazanjiya da ƙawayensu a kafofin yaɗa labarai don tabbatar da aiwatar da jadawali da ya shata, wanda zai kai ga sassauta dukkan takunkumi na annobar a Ingila a ranar 21 ga watan Yuli a Ingilar. Amma ɓarkewar cututtukan corona ya haifar da mummunar damuwa daga masu ba da shawara ga masana kimiyya na gwamnati, waɗanda ke son jinkiri ga sassauta dokoki na kulle na ƙarshe don tantance sabbin bayanai da kuma tabbatar da nau'in cutar da aka fara gano ta a ƙasar India ba ta bijirewa rigakafi. Ministoci sun yi ta yin tsokaci na kwanaki na jinkiri a cikin abin da aka keɓe a matsayin matakin buɗewa na ƙarshe, kuma jami'an gwamnati sun ce suna cikin ƙoƙari tsakanin yi wa mutane allurar rigakafin don gujewa kamuwa da nau'in 'yar India, wanda hukumar lafiya ta duniya ta sake mata suna zuwa Delta a yanzu. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce jihar Kayar da ke gabashin Myanmar na gab da fadawa cikin wani bala'i a yayin da dubun-dubatan mutane ke fuskantar yunwa bayan tserewa daga gidajensu don gujewa fadawa tsakanin jami'an tsaro da 'yan tawayen kabilanci. Tom Andrew, mai ba da rahoto na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya kan 'yancin bil'adama a Myanmar, ya ba da wata sanarwa a yau Laraba cewar an tilastawa sama da mutane 100,000 a jihar Kayan da ke kan iyaka da Thailand barin gidajensu da ƙauyukansu don gujewa samaman bama-bamai da bindigogin artillery da jami'an tsaro suke yi, tare da tilastawa da yawansu shiga dazuzzuka da ke kusa ba tare da abinci ba, ba ruwa ko wurin kwana. Andrew ya ce ya samu rahoto da ke nuna cewar sojojin gwamnatin kama karya
a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, ƙungiyar tsofaffin ministoci da jakadu ta bayyana goyon bayan matsayin sabuwar gwamnatin da Kanal Asimi Goita ke jagoranta a Mali. A saboda haka, ta gargaɗa 'yan ƙasar da su haɗa kansu don shirya ingantaccen zaben demokuraɗiyya. Wakilin muryar Amurka, Sulaiman Muna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Le Sirac dénonce avec force le dictat que tente d'exercer la France quant au choix des dirigeants de la transition du Mali.
A sanarwar da suka fitar a ofishin jakadancin Mali a birnin Yamai, tsofaffin ministoci da jami'an diplomasiya a ƙarƙashin inuwar ƙungiyarsu ta Sirac sun fara ne da jan hankalin ƙasar Faransa ta daina tilastawa 'yan Mali zaben mutanen da za su jagoranci al'amuran gwamnatin riƙon ƙuri'ar ƙasar, wanda a cewar ta matakin dakatar da ayyukan sojanta da ta ce ta ɗauka a makon jiya alama ce da ke gaskanta wannan zargi. Tsohon ministan cikin gidan Nijar a zamanin jamhuriya ta hudu Alhashi Idi Ango Omar shine shugaban Sirac.
Ko da yake ana cewa kasashen mu sun sami incin su, amma incin nan na baki ne, kuma inci ne na takarda. Shekara 50-60 bayan mun sami incin nan, muna cinkaye koma baya game da abubuwan da abukan da suka mamaye kasashen Afrika suke nan suna nihi game da duka wannan tashin hankali. Mun tabbata da ikon Allah ƙasar Mali tana bisa hanyar gaskiya. Suna cikin wahala, suna cikin kumshi, to aka ce bayan wahala sai daɗi. Ƙasar Faransa muna mata kashedi.
Ƙungiyar ta gargaɗe shugabannin ƙasashen Afirka su daina fargaba wajen yanke shawarar da suke ganin ta dace da buƙatun al'ummomin wannan nahiya.
Masu jagorancin ƙasashenmu kar su ji tsoro, in dai jama'ar ƙasashen suna tare da su yunƙura don a tabbatar da wannan incin ya samu, kuma su bar jin tsoro suna hida musu sai abin da suke hida musu suke yi. A'a, muna kwatanta musu su yi tsayin daka, kasashen su suna bayan su, kuma su bar bin su game da abubuwan da suke faruwa cikin kasashen mu. Sai da yawo ita ma har yanzu ba ta samu incin kanta ba, tunda abubuwan da take mu dai ba su gamshe mu ba. Muna ganin abin da Faransa take hidi ko abin da Nations Unies suke hidi shine suke yi, to mu kuma muke kwatanta musu su nemi incin kansu. Mu muka girka su, kasashen Afirka su girka su, to su yi tsayin daka su yi aikin da ya kamata su yi don kasashen Afirka su samu inci.
Muƙaddashin jakadan ƙasar Mali a Nijar Madam Cisse Hawa Diko ta yaba da goyon bayan da ƙungiyar Sirac ke bayarwa wajen ganin an kubutar da Mali daga cikin halin da ta fada.
quand la case de quelqu'un brûle en Afrique.
Tace mu a nan Afrika idan ɗakin ka ya kama da wuta makwabtanka ne na farko wajen kai dauki. Saboda haka mun yaba wannan yunkuri na ƴan uwan mu ƴan Niger.
Du peuple nigérien qui est un peuple frère.
Jamhuriyar Niger na daga cikin kasashen da ke kan gaba a sahun waɗanda ke samun bakuncin ƴan Mali fiye da miliyan guda waɗanda ke zaune a ƙasar shekaru da dama. Abin da ya sa galibin ƴan takarar da suka fafata a dukkan zabukan da Mali ta shirya a baya kan fadada yakin neman zaben su zuwa wasu biranen Niger domin neman ƙuri'un ƴan Mali mazauna. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, a gaida Sulai Mumuni Barma da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fa'are wada harbisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa a shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu duba sanarwar gwamnatin Najeriya ta farfado da burtalin shanu ko matsugunin makiyaya don magance arangamar manoma da makiyaya. Tuni gwamnonin jihohin Kudu suka yanke matsayar hana kiwo a fili a wani taro da suka yi a garin Asaba na jihar Delta, inda su kuma yawanci gwamnonin arewacin Najeriya suka amince a kafa dazukan kiwon a jihohinsu, in ka ɗebe musamman jihar Benue ƙarƙashin gwamna Samuel Otom da tuni ya soke kiwo a fili bisa dalilan da ya bayyana na tsaro. Gwamnatin dai ta ce za ta fara aikin farfado da burtalin na shanu ne daga watan nan na Yuni a jihohin da suka yi na'am. A wani taro a fadar Aso Rock, gwamnonin Arewa sun amince a fara wannan shirin don ya bada dama makiyaya su yi kiwo a gefensu, manoma su yi noma a gonakinsu, har a farfado da hulɗar zaman shanu a gonaki bayan girbi da hakan kan samar da takin gargajiya. Ga abin da ɗaya daga gwamnonin, Muhammadu Inuwa Yahaya, yake cewa.
Kamar yadda dama aka yi bayani, ba an rufe magana wannan tsari ne canja ainihin yanayin kiwo da inganta makiyaya bane a tarayyar Najeriya, kuma bari da aka yi kwamiti ne suka yi aiki a ƙarƙashin gwamnan Ebonyi, kuma sun kawo report kwamiti na gwamnoni da mataimakin shugaban ƙasa, mun tattauna a kai, mun duba, mun ga yanayin reportin su, kuma insha Allah yanzu abin da zai biyo ba shine yadda za a samu a fara aiwata abubuwan da wannan kwamitoci suka tsara. Ka sani na arewaci dai duka kusan mun ansa cewa za mu yi, kuma na kudancin Najeriya ma tunda su ma can makiyayan sun tashi daga nan, wasu sukan kare a can, kuma akan kare da samun waɗannan matsaloli da ake samu tare da makiyaya da manoma. To su ma sun gwada za su yi, amma gwajin shi ne akwai kiwo kala-kala ne. Wani yana sha'awan ya yi kiwon akuya, wani yana sha'awan ya yi kiwon saniya, wani yana sha'awan ya yi kiwon alade. Saboda wanda suka fito da shi, su ma kuma gwamnati za ta taimaka musu don su ma 'yan Najeriya ne. Za a yi ƙoƙarin yadda kowa zai kasance ba a samu matsala tattare da ainihin yanayin yadda yake gudanar da abunsa ba. Babu kuɗi ko kuma tsari ko wani tsaro da ya fice na lafiyar ɗan adam da na kuma tattalin arzikin shi. Saboda haka amma a ruwan ido aka yi tsawarya. Gwamnati ta nemo a haka ɗin ababun dole mu matse mu kawo wannan yanayi domin mu samu sauki wa jama'ar Najeriya. Kowa tsaya a huruminsa kamar yadda aka yi tanadi a cikin wannan doka ko kuma wannan shawarwari. Ina ga kamar za a samu sauki, za a samu zaman lafiya. In kowa yanzu misali, in ba a tashi daga arewaci a cikin wahala da fitina, aka tilasta tafiya kudancin nan a tafiya ta kusan mil 1000 a kafa da dabbar da mutum duka su wahala. In muka zanna gu daya, muka ba mutanen mu abun da suke bukata, suka samu ainihin yanayin da su ma za su yi kiwon da sauki, ai mun samu duka mu junan mu sauki, ba za a samu wani hatsari ko tashin hankali a garin aiwata wannan ba insha Allah.
Shirin Arewa a yau kuke sauraro daga nan muryar Amurka.
Arewa zumun ta ta mutu sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwambansiya.
Yanzu kuma ku biyo ni mu shiga ɗakin taron ƙungiyar wayar da kan Fulani makiyaya Ummi Nobe Sukaɓe Fulɓe don jin shawarwarin neman bakin zare kan lamuran da suka shafi makiyayan da al'ummar karkara. Abdulkarim Bayero shine mataimakin shugaban kungiyar na ƙasa.
Mun yi taro a Abuja, mun kira matasan Najeriya na Fulani daga kowane bangare a Najeriya an samu halarta, kuma mun tattauna abubuwan da ke faruwa a Najeriya, musamman abun da ya shafi security, ana kakkashe shanu, musamman abubuwan da muka ci tattauna a kai a kawai matsalan Benue da kuma kasan Ibo da kasan Yarabawa. A Benue wato shi gwamna Samuel Otom shi ma a madadin da suke kiran Fulani bandits ya zama yana da wayansu yan bangansa da wayansu fake security wanda ba sa aiki yanda aka dauke su a matsayin ko sojojin Najeriya, a hada baki da su a jeje a tura shanu. A cikin yanda suke tura shanun nan za su kawo su Benue, akwai shingen da ya sa kowane kwana ɗaya da sani in shanu 500 ne to kowane kwana ɗaya gwamnati za ta karɓa 2,000 wannan saniya. Bayan haka yan banga za su ce su ma in an gama karɓan wayannan kudaden sai su ce to su ma yan bangan za a ba su 3,000,000. Kowane shanu da an kawo yan banga suna da 3,000,000 a wannan shanu banda na gwamnati wanda za su ɗauka. To muna kira ga gwamnatin tarayya da kuma human rights su shiga wannan maganan domin a ga wannan abun an dakatar da shi. Akwai bangaren birnin Gwari, akwai lokacin da aka je aka tara maza, yara, kanana da mata, aka harharbe su duka wannan an yi shi. Akwai sojan da yi wannan bayanin, har akwai wayansu sojojin ma da suka ga wannan irin kishan kiyashin da aka yi sai da suka yi kuka. An yi wannan bayanin a Kaduna da muka yi mitin a Arewa House na Arewa Elders Forum. To akwai irin wayannan abubuwa, akwai su kuma bangaren Yarabawa inda ake bin riga-riga ana harbin shanu, muna gani su bidiyoyin da irin wayannan abubuwan duka suna cikin wanda muke kira gwamnatin tarayya. Lallai tun da aka shiga demokuraɗiyyar nan al'umman Fulani sun shiga wani hali na ha'ula'i, muna neman gwamnati a gaggauta dakatar da wayannan abubuwan kuma a biya al'umman Fulani jiya. Idan ana son zaman lafiya dole mutanen da aka talata su, shi ba Fulatani ba shi da gona, ba shi da wurin da zai je, ba shi da shago, bai san kasuwanci ba, saniyan nan ya sani. Idan aka kwashe mashi wannan saniyan to dole ko meye akidansa na son ya ci halal din shi dole ya shiga wani abun da ba kyau ba. To muna neman gwamnati tarayya da gwamnonin jihohi lallai a tabbatar an biya Fulani biya, kuma wannan kiwon da suke faɗa na zamanin nan mu ba mu kishi ba. Abinda muke so a biya Fulani, wayansu guraren da ake cewa za a yi kiwon wannan kiwon babu ma daji, nema kawai ake yi a hana Fulani kiwo ne gaba daya a ɓatar da ma al'umman Fulani a doron ƙasa.
Alhaji Abdulkarim Bayero, idan muka duba gwamnan jihar Benue kwanan nan ya zargi niyyati Allah ya ce wacce kuma ita ce babbar ƙungiyar Fulani da cewa ita ta shirya ga kai masa hari za a halaka shi saboda wannan doka da ya kafa ta hana kiwo a fili ɗin. Ku ba kwa gani akwai laifukan da kuke yi ne da ya jawo kuke samun saɓani da shi gwamna?
Babu, yayi niyyati Allah da yake nufi niyyati Allah kautal horin. To ni kuma ina abun da nake ganin abubuwan da ya faɗa cewa an kai masa hari, an yi bincike, an samu yan jikunawa ne masu kamun kifi su aka zo aka kama, kuma security sun tabbatar da haka. Lokacin da aka kashe Reverend Fada aka zo aka yi bincike aka samu ba haka ba ne. Duk kisan da aka yi a Benue in an zo an yi bincike za a samu ba Fulani ba ne. Kuma suna da lafsogat, wannan lafsogat ɗin yan ta'adda ne. Su ne suke zuwa su aikata ta'addanci sun yi ce Fulani. Saboda haka mun nisanta al'umman Fulani Benue masu arziki ne, kuma yanzu ne suke son su raba su da arzikinsu su talauta su domin su shiga abubuwan da ba su da kyau.
Me kuke so a yi muku saboda kurungumi wannan tsari da ake so a kawo na a sayi gonaki saboda a yi kiwo dina yawo dina?
To wayannan abubuwan in gwamnati tana son ta yi wannan abun tsakaninta da Allah ne, ba tare da wani akwai wani lauje cikin nadi da wayansu gwamnoni suka shirya, dole ne mutanen da suka fa'i asara shekara 20 kenan da ake kwace ma shanu Fulani dabbobinsu. To dole ne a zo a biya ma Fulani diya tukuna a samar masa da dabbobin da suka rasa kafin kuma a samu dazuzzukan da za a zo a ajiye su. Ku muna da su grazing reserve wanda titini suna nan an gaza cikin su, za a iya aje a gyara su su zo su zamanto Fulani a kai su a gina masu makarantu da kuma duka wuraren shan ruwan dabbobinsu da abun nan. To idan aka yi haka za a samu sun da yake labubuka duka an tattoshe labubuka inda masu shanukin za su dinga wucewa daga jiha zuwa jiha. To in an yi haka to mun tabbata cewa an shirya gaskiya, amma haka kawai a dinga yi a baki a ce an fidda kuɗi kamar yadda aka yi a baya biliyoyin kuɗi. Aka ce za a yi ma Fulani grazing reserve, za a yi masu nene-nene, aka zo aka shiririn ta abin gwamnati so ta kashe kudin.
Masu sauraro, da wannan za mu dasa aya, sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El-Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Don ku gyara kasar ku da gaskiya. Kuma Allah
shi. To a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙarmu ta farko ta ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Matakin da manoma albasa suka ɗauka na dakatar da kai albasa kudancin ƙasar, muna maraba da shi da fatar gwamnatin ƙasar za ta shiga maganar. Sako daga Maryam Aminu Kano Maida da Aminu Kano Maida Garko. Sai sakon Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe yace, Salam VOA Hausa, dan Allah ku bani dama dan nayi kira ga dan majalisar dattawan mu na Najeriya kuma shugaban majalisar dattawan Najeriya wato Sanata Ahmad Lawal, da yawa Allah da annabinsa ya kawo mana hanya da tona mana magudanar ruwa wato lambatu a nan cikin garin mu na Karasuwa, dan yadda lokacin damina sai ƙara kawo jiki yake yi ko ma samu saukin ambaliyar ruwa da muke fuskanta a kowace damina. Da fatar wannan kuka namu ya kai ga kunnuwan da ya dace. Shi kuma Ukasha Abdulsalam Koko cewa yayi hakika yin ihu da wasu matasa suka yi wa gwamnatin jihar Kebbi sam bai dace ba, domin shi shugaba addu'a ake yi masa. Sai sakonmu na ƙarshe daga Faruku Mahe Karoga, ƙaramar hukumar Shagari jihar Sokoto yace, Salam VOA Hausa, dan Allah ku miƙa min sakon ta'aziyya ta ga ƴan uwan mutanen da hadarin jirgin ruwa ya rutsa da su tsakanin Ginga zuwa Dorowa, ƙaramar hukumar mu ta Shagari. Allah ya bada hakurin jura wannan rashi. To amin. Dalla yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
Duwatsu da karikici sun rufe gawawwakin mutane da suka mutu a wajen garin Hausen da ke kasar Habasha, waɗanda yaƙi ya rutsa da su a cikin kaburbura marasa zurfi. A yau tara ga watan Yuni, mahukuntan Iraki suka saki wani jagoran mayakan sa kai a kasar, wanda aka kama tun a watan Mayu da zargin hannu cikin ayyukan ta'addanci, bayan mahukunta sun kasa samun ƙwararren shaidu da suka tabbatar da zargin a kansa. Haka zalika an ji cewar wani sabon rahoto ya bayyana cewar masu yunkurin ganin an saki Amurkawa da aka yi garkuwa da su a kasashen waje sun bayyana damuwar cewar janye sojojin Amurka daga Afghanistan na iya sa ya zama da wahala a dawo da waɗanda ake garkuwa da su a ƙasar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.